بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kenan wannan shine darasin mu na daya a cikin littafin Zadul Muslima ko a wannan masallaci na Darul Abrar dake Karaye Road Badarawa Kaduna. Yau kamar yadda muka fada, 5 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440, daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2019. Wannan shine darasin mu na daya cikin taimakon Allah madaukakin sarki. Sunan littafi dai Zadul Muslima, guzuran mace musulma, guzuran mace musulma. Wannan littafi mun zaɓo mu karanta shi saboda muhimmanci da fa'idojin da muka gani a cikin sa tarin yawa. Abinda malamin da ya rubuta wannan littafi yayi shine yayi kokarin tattaro hadisai ne a ciki, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake kawowa waɗanda za su koyar da ku magana abinda ya shafi neman ilimi, jinin al'ada, zamantakewa, ibada, babu abin da bai tattaro ba. Shi yasa dama aka ce guzuri, ai dama ka san za ka ga abubuwa da yawa. In za ki tafiya a jakanki, za a ga brush, za a ga makilin, za a ga mai, za a ga kaza, duk abin da kika san za ki iya bukata a cikin tafiya, kikan ɗauko shi ki tafi da shi. Haka ne ko? To wannan tunda kullun rayuwar ɗan adam tana tafiya ne zuwa ga Allah, shi yasa sai wannan malami ya ga tukuicin da zai ma ƴan uwanmu mata, shine bari ya tattaro wasu hadisai don su zamto muku guzurin da za ku riski Allah da shi. Lallai shakka babu, duk wanda aka karanta wannan littafi ce kokarin kamanta abin da ta ji a ciki, lallai ina kyautata ma Allah da to za ta tsira duniya da lahira. Tabbas rayuwarta zai yi kyau, saboda a ciki za ku ji hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kawo. Ina jin kila ma a wannan babi da za mu karanta na farkon nan ne, duk mutumin da ya ji hadisi ya haddace aiki da shi, to Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da addu'a ta musamman da ya yi ma wannan mutumin. Ba tare da tsawaitawa ba, malamin ya zo ya yi ma littafin babubbuka daban-daban. Duk hadisin da zai kawo to sai ya yi masa babi kafin ya shiga. Da wannan ya sa babinmu na farko malai masa take da babin da ke magana kan talabul ilmi wa nashruhu. An ga wurin farkon littafi malai ce zai kawo hadisan da za su yi magana akan talabul ilmi, neman ilimi ga iyamace da musulmi ma gaba daya, wa nashruhu da kuma yaɗa ilimin. Malai ya kawo hadisai kusan guda 5 ko 6 a babin. Hadisi na farko ya ce an Anas bin Malik radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara yadda ga Anas bin Malik. Kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce talabul ilmi, mutum ya tashi ya nema ilimi, faridatun, tashi neman ilimin nan wajibi ne, ala kulli muslimin, akan duk wani musulmi da ke ban ƙasa, mace ko namiji. Kenan idan mutum ya zauna baya neman ilimi, ba shi da uzuri a wurin Allah. Duk wanda ta zauna ba ta neman ilimi, ba ta da hujja a wurin Allah. An fahimci wannan ko? Saboda wahayin farko, ayan farko, suran farko da aka saukar ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne, Allah ya ce ikra, tashi ka yi karatu. Allah bai ce je ka nemo kuɗi ba, sai ya ce je ka yi karatu. An gane ko? To wannan hadisi ke nuna tabbatar da wancan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi. Kafin mu je hadisi na gaba, sharrin da illan zama da jahilci ba a neman ilimi shine, idan aka jira alkiyama mutum ya ba Allah hujja da rashin sani na abin da ya zama wajibi ya san shi, kamar yana ce ma Allah ne baka aiko min da manzanni ba, baka saukar da littafi ba. Kun fahimci magana? in mutum ya zauna zai karatu kamar yana ce ma Allah ne baka aiko littafi baka aiko manzo ba to amma Allah ya saukar da littafi ya turo da manzanni ko bai yi ba yayi to kun ga da haka shi ya rage duk musulmi ya tace je nemi abin da manzannin nan suka zo da shi hadisi na biyu da mala ya kawo ba za mu rinka yawaita sharhi a hadisan ba saboda kun san karatun namu da ramiya azumin ma gaba ɗaya zai da yawa ina so mu yi abin da za mu ci ƙarfin littafan ne idan ya yi saura kaɗan kila sai mu sa goron sallah kafin a koma hidindimu sai mu zo ko Al-Faruq Islamic Academy sai mu daura mu ƙarashe wanda za mu iya ƙarashewa zan to dai kuna da littafin ni fata na musamman ga ɗaliban da muke karatu da ku a majalisi ku yi ma Allah ku ji tausayi na littattafan nan ku rinka koyar da wasu shi ya sa za ku ga in ina muku karatu ban yin coge a hadda a kalmomi ko na fahimci kalma na da tsauri sai na kawo muku ta yadda za a iya gane ta to fata na shi ne don Allah ya zamto akwai mata da yawa da ba su zuwa makaranta kuma suna so su yi karatu ya zamto kuna da daman da kuke iya karantar da wasu ko mutum ɗaya ne ko makwabciyanki ne ko ƴaƴanki ne ko a ofis ɗinku ne ko a makarantanku ne lokacin break inda kike karantarwa don Allah ki sa ko minti biyar ne ki koyar da ƴan'uwanki mata wannan littafi ko hadisi ɗaya za ku rinka yi a tashi a je a ci gaba da sharholiya ni dai a taimaka a koyar da mutane kar mutane su mutu ba su san Allah ba hadisi na biyu mala yace an mu'awiyata an karbo wannan hadisi daga mu'awiya qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man za Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fid din Allah yakan bashi fahimta na addini muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wannan gaskiya ne saboda duk wata ni'imar duniya da kuke gani a yanzu tana cakuɗe da damuwa duk wata ni'ima da kuke gani tana cakuɗe da damuwa idan ni'ima ce ta mulki akwai damuwan magabta da maƙiya da ƴan ka iya kwacewa da rasa mulkin kansa yana sa mutum ya shiga damuwa idan dukiya ce mahasada kaɗai sun ishe sana ki bacci sannan da tsoron ganin ma kan dukiyan ta sabu ce wanda da a baya ba ki da wannan tsoron duk kin shiga cikin so da yawa mutum dukiya kan shiga ranshi a lokacin da ya wadatu da ita fiye da lokacin da ma bai da ita to kun ga ashe an samu kuma ba a huta ba ina amfani to amma banda addini shi addini duk lokacin da kike ƙara sanin shi kike ƙara samun kwanciyar hankali da nutsuwa da sakankan cewa game da mahaliccinki da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yace yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini shine Allah zai bashi sanin usul na addini da shari'ar musulunci duk wanda yake yana samun ƙaruwa a cikin ilimin addini ya gode ma Allah ko da lerori ba sa ƙaruwa a cikin aljihunsa babu matsala domin ya samu dukkan alkhairi waɗancan babu wanda ke kin su amma kuma ba su ne ƙarshen alkhairi ba ƙarshen alkhairi shine addini hadisi na uku malam yace an Anas radiyallahu anhu shi wannan hadisi an karbo shi ne daga Anas bin Malik kenan ko Allah ya ƙara yadda a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man zan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man kharaja duk mutumin da ya tashi ya fita ya bar gidansa ba komai ya fitar da shi ba face fi talabil ilmi zuwa neman ilimi duk mutumin da ya tashi ya fita ya je neman ilimi fa huwa fi sabilillahi to wannan abin da yayi yana karkashin tafarkin Allah hatta yarji'a har sai mutum ya dawo rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaita fadin malam da yace fa huwa fi sabilillah wannan fitan da mutum yayi yana karkashin fi sabilillah a cikin wannan hadisin yana nufin yi ma Allah da'a da neman yardan Allah yanzu na in kin fito gida insha Allah kamar yadda muke fata kun fito da tsarkin zuciya kun zo ku koyi addini ku koma gida to har yanzu Allah kike ma da'a abinda mala'iku suke rubuta miki kenan kuma suna miki rijista a matsayin wanda ta fito neman yardan Allah zuwanki nan bai zama ɗaya da zuwan wanda ta tafi kasuwa siyayyar leshi ko atamfofi ko tsarin walawalai da sauransu gaba ɗaya kuke ba. Rijistan da mala'iku suke miki rijistan aikin ki na yau yana cikin illiyin. Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum. Allah ka ba mu ilimi mai albarka. Hadisi na hudu. Malam yace an Abdurrahman bin Abdullah an abihi. An Abdurrahman an karbo daga Abdurrahman dan Abdullah dan Abdullah. Wane ne kuke fahimta wannan Abdurrahman din? Dan wane ne kuma jikan wane ne? Ku sake dubawa da kyau. An Abdurrahman bin Abdullah. Na'am. Abdullah bin Umar, haka ne, Allah ya miki albarka. Kenan wannan Abdurrahman din jikan Sayyidina Umar. Me yasa na tsaya muku bayani shine ashe gidan da aka gina shi da ilimi da tarbiyya ashe yana naso? Kun gane magana? Na tsaya ne don kwadaitar da ku kuma ku yi ma yayan ku tarbiyya da ilimi. Yanzu gashi Abdurrahman dan Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar dan Umar bin al-Khattab, Umar bin al-Khattab surukin annabin Allah. Kun ga yadda abin ya hatsai da ya sauko zamanin. Ashe ƙarshen lamari shine ki kokari ki karatu, ki kokari ki ma ƴaƴanki tarbiyya na gari. In ki kai wannan Allah ba zai taɓa tozarta ki ba, ba zai taɓa tozarta ki ba. Gashi dai wannan hadisin ya nuna haka. To wannan sahabi, wannan tabi'i yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, manzo Allah tsira da amin shi Allah tabbata a gare shi yace, me yace? Nazzara Allahu mri'in, Allah ka haskaka duk wani mutum. Idan aka ce imri'in, imri'in yana daukan mace yana daukan namiji, an gane ko? Shi yasa aka kawo shi anan ba a ce rajulun ba ko a ce insan. Nazzara Allahu mri'in, Allah ka haskaka dukkan wani mutum ko wane ne shi a kowane zamani, ko Balarabe ko ba Balarabe ba, ko wane ne matukan sami'a minna hadithan, ya ji wani hadisi daga wurinmu. Fa ballaghahu, ya je ya isar da hadisin da ya ji daga wurinmu. Allah ka haskaka duk mutumin da ya ji hadisi na kuma ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ruba muballighin, su da yawa akan samu wanda aka isar masa da sako. Ahfazu min sami'in, ya iya kiyaye sakon fiye da wanda ya ji shi kai tsaye. An gane? Kun fahimci magana? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su da yawa akan samu wanda ya isar da sako, a samu wanda ba a gaban shi aka isar ba amma ya fi wanda ya isar maka kiyayewa. Yanzu kun fahimta? Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yiwu yanzu ni in zo in gaya muku wata magana, amma sai a waye gari daga bisani kun zo kun fi ni kiyaye magana da haddace ta fiye da ni da na faɗe ta, kila nan gaba ni in manta saboda yawan karanta can, karanta nan, karanta kaza. Ke kuma tunda kika ji, kila dama kina cikin wani yanayi da kike buƙatan wannan maganan, tunda kika ji da kika riƙe, to baki manta kowane wani harafi da aka faɗa a ciki ba. Kun gane hadisin da kyau? To anan abu biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ciki. Na farko yayi addu'a, yayi addu'a ga duk mutumin da ke haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kiyaye. Wasu malaman suka ce haddacewa na kirji ake nufi, wasu malaman suka ce a tsare shi ne kar a canza shi har a isar ma mutane shi yanda yake. To ko dai wanne ne daga ciki, ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a Allah ya haskaka mutum. Menene wannan haskakawa? Na farko suka ce zai iya ɗaukar rayuwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ma rayuwarka albarkar da ba za ka yi mummunan ƙarshe ba. Kun ji ɗaya? Na biyu suka ce a ƙabarinka ake nufi. Allah na cewa, Annabi na cewa duk wanda ya haddace hadisi na isar, Allah ka haskaka ƙabarinsa. Saboda ƙabari duhu ne ko? Zulmatul ƙabr. Sannan wasu malaman suka ce a kai siraɗi ma fa ake magana. Saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani na cewa munafiqai za su ce mazmuminai unzuruna naqtabis min nurikum, ku dan jira mu mana dan Allah mu dusa ni hasken ku. sai suka ce to wannan addu'an akan sirati ake kai a ƙarshe suka ce dai tana nufin har zuriyarka da kai kanka da duniyarka da lahiranka tunda annabi bai ce akan kaza ba to ta shafi dukkan komai kuma wannan shine fi gane hukuman ta babin yana magana akan kwadai shar da neman ilimi ne haka ne ko to ashe kun ga yanzu ya kamata ke maki kokari ko azadin muslima din nan ke rinka ko hadisi da wanda yake kowanne gajarta wanda kika gane shi ke in zaki iya amma ba wanda zaki isar ma me makon ki je ki ta surutu a wasu group na can central market can sansabil can wata tsiyani ana turo style kina turo mun sample kaza ko zaki da kin gama kallon sample dauki hadisi ɗaya yau da aka yi ki fassara shi da kanki in kika fassara shi kima ki tura ma duniya ta gani an ki shiga cikin wannan addu'a me kamata ki ilimi ki bar shi a daskara ba shi ilimi yana ƙara kyau da yawa a lokacin da kike bayar da shi shi ba kamar dukiya bane dukiya ana bayarwa tana raguwa ne ko amma ilimi fa ƙaruwa yake duk abin da kike koyar da shi kina ƙara gogewa akan hadisi na kusa da ƙarshe mala yace an abi sa'id ibn al-khudri an karbo wannan hadisin daga abi sa'id ibn al-khudri kala yake cewa qalatun nisa mata sun yi korafi mata sun yi korafi suke cewa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mana mata sun yi gungu sun tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kukan su me suke cewa shine qalabana alayka ar-rijal ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam ghalabana alayka ar-rijal mu dai maza sun rinjaye mu akan ka kawai ka koma annan ka manzo allah ka koma maza sun fi lokacin ka da komai fiye da mu to ba muna cewa laifi bane amma ga roƙon mu faj'al lana yawman min nafsika mu ma dan allah ka sa mana wani lokaci wani rana mana a cikin rayuwarka mu ma ka ware mana lokaci namu kun fahimci maganar sun je sun ce maza sun yawa kuma sun janye kadiya kuma hakan ne saboda yaƙe-yaƙen da ake ai mata ba su fita yaƙi ba ko ba haka bane jinin masallatai da ake ai dole maza su cinye lokaci kam duk abin da za a yi dole su janye shi saboda rayuwar yadda take a wannan lokacin ko a yanzu ne kusa haka za a gani sai dai a yi haƙuri suka ce faj'al lana yawman min nafsika ka sanya mana wani yini a cikin rayuwarka فوعدهن يوما الله اكبر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسو فوعدهن يوما سي مسو القور وترانا لقيهن فيه وند يكي حدوا ده سو ا wannan ranan wata ruwaya kace ranar juma'a ce sai zaba musu ranar juma'a wanda yake haduwa da su fawa'adahunna yi musu wa'azi wa amarahunna kuma ya umurce su da abinda Allah da manzansa suka yi umarni su aikata an gane wannan ma'ana sai sa musu lokacin da yake zama da su ya karantar da su yi musu fatawa yi musu wa'azi hadisi na ƙarshe wanda nake ga zamu iya taƙaitawa akan sa ko shine ƙarshen babin mala yace an aishata radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat take cewa ni'mal nisa nisaul ansar madalla da mata matan madina madalla da mata irin matan madina madalla da mata wanda suka yi koyi da irin matan madina ko menene dalilin wannan yabo gare su shine tace lam yakun yamna'unna alhaya'u an yas'alna 'ani ad-dini wa an yatafaqqahna fihi lam yakun yamna'unna alhaya' kunya bai kasance yana hana matan madina an yas'alna da su yi tambaya 'ani ad-dini game da wani abu da ya shiga musu duhu a addinin su ba sannan har wa yau kunyan nan bai hana su ba an ya tafaqqahna fihi akan su je su nemi ilimi a cikin addinin su shi yasa na Aisha ta ce musu wannan addu'a mu ma muna ƙara musu wannan addu'a saboda mutan Madina daban suke ko waɗannan hadisai guda shida da malam ya kawo dukkanin su kun karanta za ku ga suna faɗaitar da mu neman ilimin ma'ana sun cika babin dai da malam ya yi domin sa ya ce babu talabul ilmi wa nashruhu ko neman ilimi ya ce neman ilimi wajibi ne akan musulmi to ina ne aka samu menene ya faɗaitar da mu akan yada ilimi a cikin hadisan da muka karanta wala ta iya kawo wani hadisi ne a cikin hadisan nan guda shida ya faɗaitar da mu akan yada ilimi na'am hadisi na daya da yace me yace shi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ai neman ilimin aka ce ni yadawa na ce a cikin hadisan wani hadisi ne zai ku faɗaitar da mutum akan yada ilimi na nawa na hudu Allah ya muku albarka shine tabbas shine hadisi na hudu ne ina so ne zan tu duk mun karanta taken babin in mun karanta hadisi yanzu su kun gane hikiman da ya sa aka yi babin wannan taken kun fahimci maganar yawwa kuma kamar yadda na gaya muku ina fatan za ku je ku koyar shi ya sa nake muku kamar dan jarabawan hikima yadda zai karfafe ku gane ku fahimci hikiman babin in kun je ma mutane bayani ya zo muku da sauƙi an fahimta ina ga wannan shi ne na fahimtan babu laifi don mun taƙaita insha Allah ta'ala ko sai mu tashi a babul janabati yanzu an maganan ilimi za a zo a yi maganan janaba na kai maganan janaba za a yi maganan wankan janaba shi yasa littafin ya amsa sunan shi matsayin guduri sannan za a zo a yi maganan haila da nifasi haila da jinin haihuwa za a zo a yi maganan wankan haila da jinin da wankan nifasin kuma za a zo a yi maganan kunshin mata na'am hadithi na shida a maimaita na'am malam yace an Aisha ta an karbo daga nana Aisha qalat take cewa ni'man nisa'u ma dalla da mata nisa'ul ansar matan madina kamar ki ce ma dalla da mata ma dalla da matan madina kin gane ko lam yakun bai kasance yamna'hunna alhayatu kunya yana ana su an yas'alna da su yi tambaya an addini game da al'amarin addini ba wa an yatafaqahna fihi kuma kunya bai hana su su nemi ilimin addini ba yayi ko a maimaita da abin da ba gane ba tambaye ni so dari babu laifi an gane shikenan na'am nanawa na hudu na malaci an abi abdurrahman ko an karbo daga baban abdur an karbo daga an abi abdurrahman an karbo daga abdurrahman bin abdullahi dan abdullahi an abihi daga babansa ma'ana daga baban abdurrahman din shine abdullahi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce nadarallahu mri'in Allah ya haskaka dukkan wani mutum sami'a minna hadithan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu fa ballagahu sai ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji daga gare mu fa rubba muballighin so da yawa akan samu wanda aka isar masa ahfazu min sami'in ya kiyaye fiye da wanda ya ji kai tsaye kin gane fassaran yayi kuma an fahimta shine ne muku bayani na ce hadisin yana nuna cewa zai yiwu wani ya ji wata magana ya zo ya gaya ma wasu sai ya zamto waɗanda ya gaya ma sun fi shi kiyaye abin da shi ya ji daga wanda ya zo ya faɗa shine a nan class na ya faɗi wannan kuma zai iya yiwuwa yanzu ke yin da rikicin raino da makaranta da wata tiyane da talatin kanki kina zuwa kina ki koyar da ɗanki ko ɗanki wannan hadisin daya wata rana sai ki zo karanta ki jikin yi kuskure ya gyara ne kuma ke kika koyar da shi ni mun yi haka da mahaifiyata ta rinka koyar da ni Qur'ani amma daga baya sai da na zama malamin ta to kun ga dai wannan zai iya yiwuwa an fahimta eh kina ga sai mu takaita nan ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a ladar gobe ina da muhadara da zan yi a Shehu Giwa Academy, kuma sun sa tara na ce musu ina son zo majalisin nan ko kaɗan ne, ina son zo ko kaɗan ne mu yi karatu. To saboda haka za mu iya samun awa ɗaya insha Allah, za mu iya farawa 8:30 mu tashi kamar 9:20 haka ko 9:00 haka, nan za ku iya zuwa? Na'am. To insha Allah gobe za mu zo 8:30, in Allah da 8:30 a nan za ke mu, an fahimci magana? In mun yi ko awa ɗaya muka samu, na riga na amsa musu, ba zan iya ƙi ba, sai in je musu karatu jibi sai mu ɗora yadda muka saba insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ جيوا أكاديمي.